بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 24 ga watan 7 shekara ta 1441 Hijriya, wanda ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2021 Miladiya. Muna darasin muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma, darasi na 5 a cikin suratul Nur, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta 11 daidai. Muna bada uzuri ba mu samu farawa da wuri ba, saboda sallar magriba ne ta yi min a nesa. Na yi sallar magriba a kofar ruwa, to sai ku yi haƙuri. Amma ta sha'una illa insha Allah. Dan kuma Allah rahama mala abokata da shi ma din da ya kusan daidai da makaranta same ni, shi kuma a daidai lokacin, shi kuma Allah ya jarabe shi, matarsa ta faɗi unconscious, suna asibiti yanzu haka da shi da iyalinsa. So ya ce a sanar da ku ba zai samu zuwa ba, kuma ku yi masa addu'a da shi da iyalinsa. Allah ya bace lafiya, Allah ya warkar da ita. Amin. To wannan shi ne larurar Allah ya yaye mana, ya nuna mana alkhairi. So insha Allah idan yan uwa za su yi tunawa, wato muna cikin kissar sharri da makirci da aka yi wa sayyidatuna Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato sharri na zina, wanda wasu munafukai suka dauki gabarar yada wannan sharri, kuma Allah ya kunyata su. To akan wannan kissa zamu tashi fadin Allah ta'ala. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله مدوكين سركي كما يدمك فارا ساتن ديوشي يا زنت الدمو واتو ماكرشي دكما واتو شري نزن شن منافقي wanda suka yi tawallin yada shi dan su ci mutuncin Annabi, kuma Allah bai ba su dama ba, kuma su ci mutuncin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, lalle wadanda suka zo da ƙarya, sai Allah ya ambaci zancen cewa ƙarya ne, wasu jama'a ne daga cikin ku. Kalmar al ifku ana nufin ashna'ul kadhibi wa afhashuhu, mafi munin ƙarya shine al-ifku. In an ce affakun, mutum maƙaryaci, to waɗanda suka zo da wannan mummunan ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku. In an ce al-usba a larabci ana nufin jama'a da suka fara daga mutum 10 har zuwa 40. La tahsabuhu sharran lakum, kada ku zaci wannan, ko kada ku tsammanci wannan labari da suka yada na batanci ga matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da bata gidan manzon Allah sharri ne a gare ku. Bal huwa khairul lakum, bari dai alheri ne a gare ku. Wannan tasliyatun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar rarashi ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da hankalinsa, wannan bai zama sharri a gare shi ba. Sahabban sa mu'minai su kwantar da hankalinsu. Wannan mata da aka soka, Allah ya dauki nauyin wanke ta, kamar yadda zamu zo mu karanta ayoyin gaba, sai da Allah ya zubo ayoyi wajen 10. ko fiye da haka duk yana wankina na Aisha ita kare so la tasabu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan alheri ne gare ku saboda Allah ya bayyana masu karfin imani da masu rawaninsa kuma Allah ya tona asirin munafikai ta dalilin faruwar wannan labari kuma ya bayyana abin da suke boyewa a cikin zukatansu na kyama da kiyayya ga matar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda kuka yi hakuri aka ƙaryata ku ko aka yi muku sharri to kuma insha Allah Allah zai dauka darajar ku sannan Allah ya ce yayi tanadi ga waɗanda suka yada wannan sharri li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithmi kowanne ɗaya daga cikin su yana da abin da ya girba ko abin da ya tanada na ainihin wato laifi ai li kulli wahidin min ha'ula'i alladhina ishtaraku fi isha'ati hadith al-ifki kowanne ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tarayya wajen yada wannan zance na ƙarya to suna da al-iqab alladhi yastahiquhu kowa yana da uqubar da Allah ita na dan masa ya cancanci wannan uquba saboda bi sababi ma waqa fihi min athamin saboda zunubin da yazo ya aikata ashe zagin Aisha laifi ne ashe zagin Aisha saban Allah ne shi kuma malamai suke cewa man sabba Aisha kafar wanda ya zagina na Aisha ya kafirta dan ya karyata alqur'ani saboda alqur'ani ya wanke ta walladhi tawalla kibrahu minhum wanda ya dauki nauyin gabarar wannan yada zance daga cikin su to lahu azabun azim shi kamar yana da azaba mai girma ba dan komai ba wato saboda shi ya dauki nauyin yada wannan ƙarya din shi ya fara yada ta ai walladhi tawalla mu'zamil khawd fi hadha alhadith alkadhib wanda ya dauki nauyin mafi girman yada wannan zance kuma da kwadayin ya yada wannan sharri din to yana da azaba mai tsananin gaske da Allah ya tanadar malamai suka ce waye wallazi ta wallahi kibra wannan shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai ra'sul munafiqin kenan wa za'imihim inda ka ji an ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rayu cikin sahabbai ma sahabi bane saboda bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama imani ne na baka imani ne na munafirci to wannan yana da ainihin wato azaba mai radadi aka ce shi ya tagayya yana ta mitin yana tsawa a yada wannan zance shi kullum munafiki malam idan aka taba mutumin kirki to sha'awa yake ai ta yada batanci ga mutumin kirki kuma ku da ganewa duk lokacin da kaga wato wani yana sha'awa yana burin yaga ana bata mutanen kirki shi din yake ta daukan nauyin ya bata mutanen kirki to munafiki ne amma duk mutumin Allah duk mutum na Allah matukar idan aka ambaci mutanen kirki da batanci to ji yake yayi kwana bai bacci ba yanzu in aka taba wani wanda kake ganin ka yadda da shi ka amintu da addinin sa da tsoron Allah sa da kawarsa wallahi idan aka taba shi ji zaka baka yayi bacci ba bakin ciki zai ishe ka da damuwa kaga ya akai wannan abin aka ga ya wannan bakar magana din da fayyar sauransu wallahi yanzu din nan ka duba wata munasaba yanzu nan a mota zan taho wani dan uwa yake turo mun sako kamar zai kuka yana cewa malam mun ji zagin da aka yi mu zagi da dura ashar da wannan zindigin yake ta yi malamai kira sunan malami dan abu kazan kazan ka kuma ana ta yi masa kabbara irin wannan kira sunan karara ayi kaza masallaci kaza aje a rugurguje shi wani sai na ci abu kazan ka ashar fa da baki na ba zai iya fada ba wai wannan mai tafaffan hankalin wai wannan wai shi wai za a saurara da sunan addini kai kanka idan ka gamsu wannan mutumin addini yake ai hankalinka a tabe yake zagi ashar na bala'i ku yi hakuri na kasa bacci ina cikin damuwa wallahi malam ya kamata kaza ya kamata kaza ce ba komai Allah yakan kaddara wani abu ya faru dan ma idan mutum Allah yana so ya tona asirinsa ai sai ya bayyana matsayinsa a haka ko baka bane ba li yamizallahu alkhabisa min at-tayyib ni ai dan Allah ya bambance tsakanin wato nan mutanen banza da na kwarai ina fata ana fahimta to kullum munafiki shi sha'awa yake a bata mutanen kirki yanzu abinda wannan mutumi yake na bata sunna zagin annabi cin mutuncin sabon manzon Allah mallan akwai wadanda kuma miliyoyin kudi suke tura masa suna karfafa sa ana taimakon sa a to ba gashi ba kuna gani an gama shiryawa za a je a barar da shi amma sun yi kulle kulle wai wata wai kotu wai wani wai lauya wai musulmi musulmi fa wai musulmi lauya musulmi wai wata kotu alƙalinta musulmi fa kun iya wannan ko dan kishin annabi Muhammadu ma ko dan kishin musulunci da musulmai ma wai an dakatar to kaga kenan ba su ake gaskiyar ta bayyana ba an shiga an yi kulle kulle an shiga an fita daman malamai sun fada an san shi muqabalan nan ba san ta yake ba kuma bai taba sha'awar ta ba saboda ya san bai zai kwashi ba mutumin da Qur'ani ba iya karanta shi a daidai tambayar farko ayoyi za a kawo masa a ce karanta tunda ba su ya koya ba bai iya ba to wanda bai iya Qur'ani ba ya za a yi jayayya akan addini wannan kuma ba sai nayi bayani ba gashi nan duk a cikin wayoyinku yayi ta sulkumo wani larabci da zance ya hada wancan da wannan duka wai a matsayin Allah ya ci mutum yana tona wa kansa asiri yana bayyana tsareicinsa a duniya to munafukai duk inda ake cutar da musulunci su kuma taimako suke tunda ba su kyale matar annabi ba sallallahu alaihi wasallama ka duba daraja irin ta annabi duba matsayin irin na annabi a ce a zargi matan manzon Allah da zina kuma wani yazo ya ce ai ta yada wannan zancen a Madina annabi yana raye bai mutu ba kai wannan zance yayi muni kwarai da gaske shine Allah tabaraka ta'ala ya ce ya tanadi zunubi ya tanadi ladan zunuban da suka aikata na ukuba wato ya tanadi ukuba da zai yi wa zunubin da suka aikata abinda ake nufi wannan babban munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul abinda ya faru kamar yadda aka ruwaito akwai wani mutum da ake ce da shi Sufwan ibn Mu'attil As-Sulami ya zo yana tafa da ainihin wato dabbarsa yana janye da ita akan dabbar akwai Aisha shi kuma yana tafiya a kafa shi wannan Sufwan ibn Mu'attil As-Sulami ko Safwan idan an je yaki to shi baya wucewa gaba a baya yake tsayawa saboda in an yi mantuwa mayaka sun jefar da kayan su ko an tafi an bar wani mai rauni to shi kuma aikinsa kenan shi ya yi tabarru'i duk tafiya in an yi shi a can baya yake tsayawa shi kadai tabarru'in da yake yaya aka yi an yi wannan tafiya kamar yadda zamu zo mu karanta aka bar na Aisha aka manta ta daga darbukarta madauki wato na dabba in mace za ta hawo dabba su a da saboda a suturce ta a sa ta a hijabi sai a mata dan bukka a dora ta akan dabbar to ashe na Aisha ta tashi ta fita ta je zagayawa ba ta cikin wannan bukkar da yake kan raƙumi shi mai jan raƙuminta ya ɗauka tana ciki kawai da ya zo ya tashi raƙumi sai raƙumi ya yunkura kawai ya ci gaba da jan raƙumi yana tafiya da shi sai annabi duk an tafi sahabbai duk an tafi shi kan tunda ba magana zai mata ba ai ya ɗauka tana ciki ashe an manta ta cikin daji malam an yi tafiya an yi nisa shi wannan ba Allah Sufwan ibn Mu'attil As-Sulami ya biyo baya yana zuwa sai ya hango duhun mutum to tun kafin a saukar da hijabi ya san Aisha yana hango duhun ta sai ce kai duk yadda akai wannan mata annabi ne Aisha ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau gaskiya an yi babbar mantuwa tace da yazo wallahi ma kallamani wallahi bai min magana ba yana zuwa ya sauka da kan abun hawansa ya kwantar da abun hawan sai ta hau ya daga abun hawan shi ya hakura da hawa abun hawan ya ci gaba da jan abun hawansa aka ci gaba tafiya har zuwa Madina. Munafikai da aka je Madina aka tabbatar na Aisha ba a dawo da ita ba, an sauke raƙuminta a gabata ciki, kawai malam sai suka fara kulle-kulle sa ga da waye za ta taho yau. Tana tahowa da wannan mutumi sai aka ce a shikenan ya gama da ita, a shikenan ai da mun ga abin da ya faru, ai da mun wani yake bance da ita. Wannan Abdullahi bin Ubay ibn Salul din shi ya fara yada wannan zance, ana tahowa da ita sai ya ce man hadihi, wace ce wannan? Sai aka ce ai Aisha ne. Yace imra'atu nabiyyukum batat ma'a rajulin hatta asbahat, matar annabinku yau ta kwana da wani har sai da gari ya waye. Wal iyadu billah. Yace thumma ja'a yaquduha, sai gashi yazo yana janye da ita. Malam ya zauna yayi ta daukan zancen ne, yana tara mutane yana ta tura su, yace kuje ku fada, kuje ku yada, kuje ku yada. To sharrin munafiki kenan, dan abu kadan malam ake neman wata zari'a ko yayaye ne sai ai amfani da ita a ci mutuncinka. Malam gari ya rikice sosai, aka shiga damuwa. Wasu dai bayan Allah shiru kawai ake ce yaya wannan abun zai yi, a ce matar annabi ta yi wannan abu, ya za a yi ai wannan abu. To shi yasa Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu, yanzu waye ya dauki nauyin gabarar fara yada wannan zance? Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Haka Ibn Jarir At-Tabari ya fada a cikin tafsirinsa, yace wa dalika annahu la khilafa baina ahli al-ilm bis-siyar, shi ya yada wannan ƙarya, ya hada iyalansa ya ba su wannan hira, ya kuma gaya musu aje a yada a duniya. Nana Aisha ma da kanta ta faɗa, ta ce kamar yadda Urwa ya ruwaito daga gare ta, ta ce wallazi tawalla kibrahu din nan shine shugaban munafikai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul alaihi la'na, sinuwar Allah ta tabbata a gare shi. Kuma wannan shine ra'ayin mafi yawancin malaman hadisi. To jama'a kun ga wannan tunani na zagin Aisha da bata Aisha, to shine fa har yanzu ƴan Shi'a suke kai. Har yau har gobe ba yanda zaka je ka tarar da ɗan Shi'a yana yaban Aisha. Cirani wani yaro ya je a cikin ƙauyukan garin nan, aka ce ya je Cirani wani gari, shi ɗan ƙauyen garin nan, da ya je ya ɗebo ta, wallahi bi ya gida gida duk inda yaran garin aka sa musu sunan Aisha sai ce a canja. Ana ga wai ya je yayo Cirani, yayo karatun Qur'ani, yayo kaza yayo kaza, duk inda aka sa Abubakar sai ce gure ni sa Abubakar. Aka kawo mana koke cewa ya kamata a je ai wa'azi a wannan ƙauyen. Ga wani yaro ya je Cirani ya ɗebo masiba, ya zo yana yada mutanen ƙauyen su, kuma wallahi malam sun yadda. To Allah kiyaye. Riwaya ta zo daga Tabarani da Ibn Mirdawaihi daga Ibn Umar, wato bayan saukan wannan aya da tawarware makircin makirai tu mata wankina na Aisha, manzo Allah ya kira Aba Ubaida ibn al-Jarrah yace ka hada mutane ya karanta musu wannan aya, sannan ya aika Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, aka zo da shi yace sai an maka bulala ta haddi saboda kai kazafi. Haka aka watsa masa tsumayu na haddi aka zane shi na kazafi, aka aikawa Hassan ibn Sabit, shi ma ya fada ciki. Mutumin kirki ne Hassan. To wannan shine illar kana mutumin kirki na kwarai, daga zuwa an dauko labari kawai kai ma sai ka shiga layi kana yadawa. Yanzu ƴan siyasa su je su shirya zancen su na ƙarya dan su bata wani, kawai daga gani a social media kai ma sai ka dauka kana yadawa ko kuma wani maki abokin gaban wani yaje ya shirye labari na ƙarya ya bata wani kawai daga zuwa an gaya ma labari kawai sai ka dauka kai an ce ma duk abin da aka faɗa daidai ne wallahi sai mutum ya zauna ya rubutun awa biyu awa uku yana editing yana gyarawa ya sake shi a Facebook ko a WhatsApp ko a Telegram ko a Instagram ko a Whatsapp wallahi malan ƙarya yake yayi ta bunka wannan labarin sai ya buga shi ƙarshen duniya gabar da yamma kudu da arewa kai kuma kana zaune a gidan kana kwance baka san hawa baka san sauka ba daga jin wannan labari kawai sai kai ta sharing kana sharing na sha fada a karatu ina maimaita duk labari idan yazo wallahi ku rinka yin takatsan dan wajen sharing sa saboda zaka zo kai yaɗa labarai na ƙarya ka je Allah ya tsaye da kai a kiyama yayi maka hisabi baka da amsa wanda kai shiru in ka gani ka karanta Allahu alam musamman abin da ya shafi mutuncin wasu ko bata wasu ko yada wasu magana ai an ce maka ne ake yanzu ai an ce maka za suke yi ai an ce maka za suke yi ai an ce kaza sauran su kuita ka tsatsan musamman a irin wannan zamani ina ga ya muku yana da hadari yanzu ba Hassan ibn Thabit bawan Allah sai gashi dundum ya fada ciki wallahi ga Mistah ibn Usasa Mista ka san waye Mista? Mista yaron gidan Sayyidina Abubakar. Mista a gidan Abubakar yake karban abinci, a gidan Abubakar yake aiki. Dan haka ita Aisha kan ma ai tana da manni a kansa. Da labari yazo Sayyidina Abubakar yace yanzu hadda Mista a cikin zagin matar Annabi? Hasa Mista hadda Mista a cikin taba gidanmu? Sai yace to ya rantse abincin da yake karba a gidansa kar ya saki kai kwanon sa ya tafi kawai ya kama gaban sa manya sun yi fushi dubi kyauta irin ta su Abubakar ashe wani lokacin duk kirkinka duk imaninka da tawakkalarka in aka dan taba ka ya kamata kai ma ka dan girgiza wuri ko ba haka bane ba yawa kana ce a to ko ai ku ne masu dawa ko ne masu waji ku ne ma an ga maka rashin kirki wani lokacin ka dan motsa abubuwa haka a gane cewa fa kai ma kana da yadda damar da zaka dau mataki ba wai ka zauna ai tikifar da kai ba kawai ka san wani yare na maka hankali zai tikifa ka ne tikifa ka kai kana ta zancen ta kawa da tsoron Allah shi kuma sai ya nuna ganin yafi karfin ka ko baka da wayo to akan dan tada kura ko yaya in kurar ta tashi daga baya aka bada hakuri sai a dawo a gyara sai mutum ya dau seti yanzu kamar mace ne ayin tana abubuwa na rashin hankali a gida kana ta jin tsoron Allah kana kiyaye hakkin iyali a kiyaye hakkin kaza a kiyaye hakkin kaza kai kana ta zuwa wa'azi kullun imani yana haɓaka ita kuma tana ma azaba a gida ko ba haka bane kai hakuri to sai ka dan dage mata kan batir kafar batir kware kuwa eh ka dan gyara zaman ta haka a nemi ina ka sa gaba a kasa sai an tabga ma waya ana cewa kai hakuri ka ce da saurata tukun ina ban gama kimtsawa ba tukun ina abubuwa tukun haka ake yi sai an gane muhimmancinka da muhimmancin ni'imar da suke ciki musamman suna cikin yalwa da wadata ba sa gane wannan yawa amma duk lokacin da suje gida ta dan zauna ta dan yi wata ɗaya wata biyu haka ta ɗebi tuwon dawa ta sha kunin gero da abin nan kunin kanwa yawa ta zauna ta nemi sabulun wanki tukun ya fara gagara a gida yawa ta fara fada da tsohuwarta mamanta suna ta dan jayayya da uwarta tukunna a gida wani yayanta ya zo aikin banza kin kashe auren kin zo zaki takura ma uwar mu kaza kaza ka jefa ta cikin wannan yanayin tukun ta dan fara da wasai ga ana kiran ka awaya na ga jiya lafiya bana yi to wallahi a dai kara hakuri rayuwa sai an yi hakuri eh yanzu kika san hakuri ai hajiya bari dai tukun sai kin ji jiki to wannan ba laifi ina fata ana fahimta amma ko ban ce ka je kai ba yawa wato ai ka san harka ta gidan nan wato dace ne wanda yake da rauni bai zai iya ba yanzu wani ya je ya giggiwa ya je sai su zubar da shi a kasa wallahi yawa amma wanda ya san a dake yake ya isa yawa to bismillah ga hanya nan amma an kasar da dan raunin ka za a zo ana zungurar ka baka iya magana ba eh wallahi mu ni abun da mun kuskure ne ni ban ma san abun zai kai da haka ba kaza kaza to kar ma ka fara ka san wani ya taba yin wannan irin wai yayi fushi wai ba zai ci abincin matarsa ba a gida an dafa aka kawo yake ci aka dada dafa aka kawo yake ci ta sai to ba damuwa ka hutar da ni sai ta sare rabon sa kawai ta ci gaba da girkin ta ita da yayanta su ci mai kyau su sha mai kyau kuma a lokacin cefane ta tura yayansa ta ce ku bace baban ku ya bada kudin cefane ai muku abinci in ta musu kuma ita ma ta debi za ta ci wogan ka ya zauna sati daya an daina kawowa sati na biyu ba a kawo ba dan tsire yake saiwa da buredi ya tsaya ya ga wata yayi nisa babu kudin sayan tsiran nan da buredi sai wata rana ya zo ya zauna ba a kawo ba
ke da rashin mutunci wai ba ki kawo abincin ba ne
kai da baka ci kace yayi shega matan zamani ne yauwa sai ka shirya musu ko ba ga bane yauwa in kana so abinda zaka yi irin wannan kadan taba na kwana ɗaya biyu kafin su tsage kafa sai ka fadan fara ci ko ba ga bane ba yauwa haka ake yi in ka dawo kaga kana bukata kawai da ka dawo daman sai ka fara wasa kawai ya gida kuna lafiya yau me kika dafa ne a gidan Hajiya ai kaza ne ce kawon gani kaga ka gama sauka ko ba ka bane ba ka karbi girkin ka kaja ka gyara cefananka ne kudinka ne ina fata ana fahimta yauwa to ku rike wannan a matsayin tsaraba kar wani yaje shiga harkar da tafi karfinsa wallahi in ba ka ba zaka zo kai da nan sani amin Allah ba mu dacewa to Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin wato ukuba ga duk wanda ya dauki nauyin wannan yada zance kamar yadda na ga muku shugaban munafukan nan shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan bayin Allah su Mista ibn Usaza sai da Abubakar yace karka sake zuwa ka kawo kwano ka ci abinci ka duba wannan da yake Abubakar dan gatan Allah ne kuma shi ma wannan Mista din Allah ya taimake shi malam sai Allah ya saukar da aya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulul qurba yace kada masu falala a cikin kusurin kayan rantsuwa saboda Allah ya ba su wadata da yalwa su ce ba za su ci yadda wato dangi na kusa da su ba Abubakar yana jin wannan aya sai yace Mista dawo da kwananka dawo da kwananka to ai ya ishe shi falala tunda Allah ya ce ulul fadli Allah ya ba Abubakar shi mai falala kada mai falala a cikin ku ashe Abubakar mai falala ne yace kar kai rantsuwa cewa ba za ka ba wani ba komai yace wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum yace su yi afuwa su kauda kai ba kwa so Allah ya yafe muku ne ku Abubakar yace ta ina so a yafe mun kai ma na yafe ma ina so a yafe mun kai ma na wato abinda ciwo ne abinda Abubakar yanzu yaron da yake gidanka kake ciyar da shi kake daukan nauyin sa an zo ana rugurguje gidanka ana bata sunan gidanka kuma ka ji da hannunsa dubu dubu to in kai ne ai tsakaninka da shi faskare ne zai raba ku ko ba gaba ne ba kaga Abubakar ma wannan ya nuna imanin sa ma ina fata ana fahimta so wannan kenan to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ko dake malamai sun faɗi wasu mutanen ma bayan waɗannan bayan su Hassan akwai Hamna binti Jahsh Hamna binti Jahsh ƴar uwar matar manzon Allah ne mai suna Zainab binti Jahsh aka ce aka zo ana magana na Aisha me kai ita kuma kanwar matar Annabi Zainab binti Jahsh ita ce Hamna binti Jahsh me kai ta sai ta ce kishi take wa ƴar uwarta ita kuma kun san me ya dauke ta tunda yatta Annabi yana aurenta kuma tana ganin cewa daman suna kishi da Aisha to ita ma bari ce maka wajen yada wannan kagan an zubar da Aisha ayyata ita za ta yi sama ko ba haka bane ba ashe dalili ne za ta ɗebi tsumagu ita ma ina fata ana fahimta yauwa sai Hamna binti Jahsh malamai suka ce faduribu darban wajia an yi musu tsumagu fa mai jiyar da jiki ciwo sosai wasu malamai suka ce shi Ibn Ubay Abdullahi Ibn Ubay Ibn Salul nan ba a yi masa tsumagu ba abin nan ba a masa bulala ba to me yasa ba a yi mai bulala ba aka ce da Annabi ya kira shi aka gaya masa sai ya kareta ya ce shi ba shi bai yi ba aka yi ya ikirari su waɗancan suka ce gaskiya sun yi
shi kuma yace bai yi ba
to kuma shari'a ana yi wa mutum hukunci ne in yayi iqrar in yayi iqrari to bai yi iqrari ba ana jiran ya kawo dalilin da zai kore shi lam yaltazim iqamatal bayyina kuma babu hujja babu dalili akai ta jira dai malamai suna cewa ana jira ba ai masa ba ana tunanin za a yi to yanzu ya ba ai masa ba aka ce annabi ya bashi ne a kiyama mala'iku za su yi masa tunda shi shugaban munafikai ne to gwanda a bari mala'iku su yi masa zumagun sa da kaga ai ya shiga uku wannan kuma hakan ya mutu a hakan ya mutu yana munafiki haka aka zo aka binne shi bai tuba ba yana daga cikin mugun kamu da Allah yake wa bawa mutum ya zama yana da mummunan zunubi bai iya tuba akan mummunan zunubin nan ba malam Allah ya madar da shi akan wannan Allah ka kiyaye amin ɗansa kuma babban sahabi ne yukhrijul hayya min almayyit lokacin da aka ya mutu saboda kara irin ta annabi Muhammad malam sallallahu alaihi wasallam dan yazo yace ya rasulullah ka san matsayin babana ga matsayina kuma a wajenka ina neman alfarmarka ka bani rigarka in lullube mahaifina da shi ko Allah zai saukaka masa azaba a kabari shi dan ya san baban munafiki ne amma yace duk da haka alfarmarka kai annabi darajarka kai manzon Allah ina nema ko rigarka ce babban rigarka ka bani in yafa masa abin ne shi da ita ko ya dan samu sauki saukin azaba ta kabari hakan annabi ya dauki rigar ya bayar annabi ya zo zai je makabarin sa an je binne shi zai masa kaza zai masa sallah zai masa addu'a zai masa Umar ya rike manzon Allah ce ya Umar ya ce ya Rasulullah ya zaka yi masa addu'a wannan mutumin Umar ke manyan mutane Umar shi ba ruwansa da cewa ai dan sa sahabi ne kaza da sauransu ya Rasulullah mutumin da yake kare rayuwarsa yana yakar ka ya za a ci riga a sa masa kuma ya za a zo a ci za a yi masa addu'a a kabarin sa sai manzo Allah ya ce ai Allah zabi ya bani istighfar lahum aw la tastaghfir lahum ko ka musu istighfar ko ka neman musu gafara ko kar ka neman musu gafara haka Allah ya ce lan yaghfir Allahu lahum Allah bai yafe musu ba to annabi sai mai kara ya masa wannan so wani lokacin akwai abin da ake dan kauda kai kara saboda watakila tarayya da ake tare da wani wani abun zaka ga kamar bai kamata a yi masa ba amma sai a je a yi masa din saboda ana tare da wanan sa to akan yi irin wannan to aya ta gaba shine laula ismitumuhu Allah zai mana bayanin a matsayin mu na masu imani in labari ya zo mana me ya kamata mu yi na kyautata zato gawa ga ainihin wato ga ƴan uwanmu ba wai kullun idan aka kawo maka zance shikenan sai ka ce kai ka yadda a haka ba bismillah
laula isami'tu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra وقالوا هذا إفك مبين
نعم
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في والآخرة لمسهم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم
الله مدوكين سركي يتشيق بدا تشيوا إنا مادا لاباري يزوم شيوا أنشي وانشتاي كذا وانشتاي كذا إذ سمعتموه كو أكن عائشة كو أكن وطن عائشة ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا muminai ina ma da sun yi wa kawo kansu kyakkyawan zato abinda ake nufi ina ma da lokacin da aka kawo maka labari na batanci ga wani ko suka ga wani kai masa zato mai kyau ka dauka ba haka bane wani wani yayi kaza ban yadda ba ai ko yayi kace ban yadda ba sai na bincika wannan zancen ni ba ni za a gaya wannan zancen ba ku daina mu wannan magana ban amince ba ka kyautata wa dan uwanka zato duk wanda aka zo bata shi sai ya samu labarin lokacin da aka kawo maka labarin batanci gare shi ka nuna damuwarka ka kyautata mai zato to wallahi malam ka zama masoyi a gare shi na har abada duk wanda kuwa aka kawo labarin ka na suka kai tsaye yadda ko har ma ya bada shawara yace ai kaza ai kaza to dole ne din matsayin wannan mutum sai ka ji darsuwa ta damuwa akan shi anan sai yanzu wani ya za a yi min haka ko zato ba zai kyautata min ba wannan shine abin da ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da Nana Aisha a wannan kisar da aka kawo labarin ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ana ta yada zance a gari yana ta neman shawara daga cikin wanda ya nemi shawaran su akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu manzo Allah ya samu Ali ibn Abi Talib yace me zaka ce akan Nana Aisha kaji abin da ake fara kafin Allah ya saukar da ayoyin wanke ta Ali ibn Abi Talib yace ana ba wani sa'u siwa haka kafir yace ya rasulullahi ya zaka Allah bai kuntata maka ba Allah bai matsanta maka ba Allah bai matsi ka ba ga mata da yawa ni sa'u siwa haka kafir shi ba bai ce tayi ba shi Ali ibn Abi Talib bai ce kun ba tayi ba amma shi janibin annabin ya duba yace annabi ya zaka takura wa kanka ka matsanta wa kanka tun daga shiga ai sai a samu wata labari ku sai zo Aisha a samu wata kuma wanda za su yi wa haka dai to daga nan ba dadi ina fata ana fahimta to shi ya faɗi abin da ya fahimta ko ita kuma tana ganin a matsayin ta da kimar ta da darajar ta aidai ya kamata watakila a faɗo wani abu ne yabo akan ta da sauransu kamar yadda aka tambaye wasu daga cikin matan sauran mata irin su Zainab binti Jahsh din can da aka faɗa sai ta ce ya Rasulullah Aisha fa yarinya ce karama me ta sani akan wannan abu yarinya karama wacce duka idan an zo gida ana abinci tankadan gari ake bata tana tankada gari tana gyara garin da za a yi abinci sai bacci ya kama ta da hannunta a ciki dabbobi su zo su mangide an gide ta su cinye abincin tana bacci a cikin gidanta saboda yarinta tace yanzu yarinya karama irin wannan da bata san wannan ba yaushe za a yi mata wannan mummunan zato ce wallahi ba abin da muka sani akan ta in ba alheri ba amma ga yarinyar ta nan wance barira da suke tare da ita a tambaye ta in akwai wani abu za ta faɗa ita take tare da ita kullum malam jarrabawa a cikin wannan abun malam ta yawaita malam an yi jarrabawa sosai zan zo in na gama fasara ayoyin zan ba mu kisar a takaice ku ji abin da ya faru da yadda gidan annabi ya shiga a wannan yanayi da ita kanta Nana Aisha irin yanayin da ta shiga to Allah ya ce laula kalmar laula din nan wato harfu tahdid ake cewa harafi ne na zaburarwa laula tana nufin halla laula halla sannan an ce anfusihim ana nufin wato ku yi wa kyakkyawan zato wa 'yan uwanku haka ake nufi 'yan uwanku fi dini wal aqida ai halla waqta an sami'tum ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ina ma da lokacin da kuka ji wannan labari ya ku mu'minai maza da mu'minai mata kuka ji wannan labari na ƙarya kun yi zato wa 'yan uwanku kyakkyawan zato 'yan uwanku maza da 'yan uwanku mata zannan hasanan jamilan in labari yazo ku rinka kyautata zato wa ƴan uwanku ku ce hada ifkum mubin ce wannan ƙarya ce mabayyaniya in an ga maka labari na sukarwa ne dan kyautata zato gare shi da farko ka fara korewa wannan shine imani kuma wannan shine kauna ta gaske idan ya tabbata yayi shikenan to haka Allah ya so ku ce me yasa ba ku ce wannan ƙarya ne mabayyaniya ba saboda munafikai ne suka dauki nauyin yada wannan zance kadhibun shani'a wa bawtanun wadih ƙarya mumuna ƙarya da kirkira la yusaddiquhu aqlun aw naqlun hankali ko nassi ba zai taba gaskata wannan abun ba shine a wata aya can makamanciyar wannan Allah yake cewa summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum sai ga ku waɗannan kuna kashe kawo kanku da wani guri da Allah yake cewa ma'ana ana nufin kar ku rinka kashe kawo kanku da wani guri da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ku daina ainihin wato sukan junanku kuna lamzuwa junanku kuna jifan junanku da laquba na ƙarya anan gurin ya ku yan uwana Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa dabi'ar mumini idan ya jiyo zance na batanci ga dan uwansa to a matakin farko yana kokarin ya wanke dan uwansa kuma wannan yana ƙara zumunci yana ƙara kauna dan tabbas duk wanda ya ji daga baya cewa ai ka faɗi alheri akan sa lokacin da aka bata ka zai yaba ka zai ji dadi ko musamman irin wannan lokaci da ake yin ƙarya a kafafen yada labarai na ji da na gani ƙarya mutum zai zo ya zauna a sai masa airtime dan ya bata wani kawai shikenan dan ka murda kwatin rediyon ka ka jiyo labari kai duk abin da aka faɗa a rediyo ƙarya daidai ne yau makaryata nawa suke a gidan rediyo labaran ƙarya nawa ake zubawa a gidajen rediyo ana fara wani ma kai ka san ƙarya ne za a zo a shirya wani labari a faɗa a anguwar ku an yi kaza kuma kai kana nan aka yi abin kai ka san ba haka bane ko a ce ai wane yayi kaza yanzu ma kaza yake yana ma kaza yayi kaza kuma ƙarya ne musamman a irin wannan zamani da hukuma ba ta fiye mai da hankali tana hukunta masu zuwa suna daukar labaru na ƙarya suna yadawa ba a yau mutum ƙarya a Facebook a yau mutum ƙarya a WhatsApp a yau mutum ƙarya a kaza a yau mutum ƙarya a kaza da sauransu wanda ya kamata mutane su kiyaye musamman wannan kafafe na yada labarai da yada labaran ƙarya dan zan kurege maganganun da ba su da asali ba su da tushe mutum yazo yana yada su to mu'minai dai na ƙwarai ba sa shiga cikin wannan ga misalai nan da aka kawo mana nan so shi da suke nuna hali na mu'minai na ƙwarai ga Abu Ayyub al-Ansari da Khalid ibn Zaid al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari matarsa Ummu Ayyub take ce masa ya Aba Ayyub amma tasma ma yaquluhu an-nasu fi Aisha yanzu Abu Ayyub baka ji abin da mutane suke faɗa akan Aisha ba Allah ya dare ita Abu Ayyub yace na'am naji wa dalikal kadhib kawai matarsa ce take tsegunta masa cewa kai baka ji abin da gari yake tai akan nana Aisha ta yi zina ba wal iyazu billah sai yace naji wa dalikal kadhib ai wannan zancen ƙarya ne ai take kawai ya ƙaryata ta yace ƙarya ne yace a kunti fa'ilatu dalika ya Ummu Ayyub ke yanzu Ummu Ayyub ke matata ke zaki iya aikata wannan abin da aka ce Aisha ta yi sai matar ta ce a ta ce wallahi ma kuntu li af'alahu wallahi ba zan aikata wannan ba sai Abu Ayyub ya ce to wallahi ina shaida miki Aisha ta fi ki alheri tunda ke a matsayinki na matar Abu Ayyub al-Ansari kin rantse ba za ki iya wannan ba to wallahi Aisha ku ta fi ki a wajen Allah ma ta fi ki so wannan maganar ma a daina ma yada shi kawai ƙarya ne shi bai ma je gidan annabin ko yaje tambaya ko na ba kawai ana fada kawai yace ƙarya ne ka ji muminai bayin Allah na ƙwarai so mallan akwai zancen da an fade shi kawai sunan sa banzan labari a wajen ka yo ko saurara in ka je ana fadan sa a gidan ka man ka ce zan ci mutuncin mutum naje yana fadan wannan zancen a gidan nan yace ba anan gidan ba a daina ga ya mana wannan maganganu na banza neman bata mutane da sharri wa mutane to ka ba wa gidanka hasana ka ba wa gidanka kariya sannan ka nuna wa iyalinka ba kowane zancen banza ake zuwa a dauko a kawo maka ba amma wani yana zuwa haka ka fada to yaushe gobe shi ma da ya je majalisa sai je yada yanzu malam sauno ake zuwa a shirya wa malami na sunna ko wani mai da'awa a shirye kariya akan sa sai kaga almajiran sunnan su da suke bin sunnan su da su ake daukan yada wannan zancen saboda tsabar rashin kishi kuma kai ka sani kuna rayuwa da zamani ne da ƴan shi'a makiya Allah da ƴan bid'a wanda kullun so suke su bata malaman sunna kawai mutum yazo ya dauka kamar yanzu irin kasar Saudiya ne ai wai duk abin da mutum ya gani na labari an ce an yi kaza a Saudiya an yi kaza a Saudiya kawai sai ya dauka yana shiyarin kai ka dauka kishin musulunci ne kake kuma kasar Saudiya da take da makiya musamman ƴan shi'a duk duniya ba kasar da take kin Saudiya irin shi kasar Iran ba su son Saudiya kwata-kwata mu kuma ba mu da kasar da muke so irin ta saboda me alal akalli anan aka haifa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko dan wannan ta ci abu na biyu anan Ka'aba take abu na uku duk shari'ar musulunci gabaki daya a wannan kasar aka saukar kawai sai wani yazo a Facebook ko WhatsApp yazo ya dauko wani labari na sukar kasar Saudiya da bata ta da dauko hotunan ƙarya da waye yana fada kuma kai ma ahlus sunna ka zo da kai ake yada wannan abun ai Saudiya kaza ai Saudiya kaza da yawan labarai da ake fada na sukan kasashen Saudiya wallahi ƴan shi'a suke zama su shirye hotunan su yada ina gaya muku wannan kuma har yanzu din har yanzu alalacen bamu ce ba sa laifi ba akwai kurakurai akwai laifuffuka ana samun wasu shugabanni marasa tsoron Allah a cikinsu wanda gaskiya ta tabbata dole mu fada amma har yanzu din ita ce dai akan gaba wajen taimakon musulunci ko babu komai sun iya daukan nauyin aikin haji da umaranku duba tsaftar masallacin nan duba yadda ake tsare rayukan mutane duba kula da lafiyar mutane yanzu ba mutum yana da yar cutar sa fa da ya gagara zuwa asibiti ko an gagara kulawa da shi anan sai ya maza maza yanki tikiti na umra yana zuwa kwana ɗaya biyu sai ya fadi a gadansa a ɗakinsu a lafiya baya jin daɗi daga nan sai su kuma masu tausayi subhanallah subhanallah marif subhanallah marar lafiya sai a zo da ambulance ana jiniya wayyo haka za a zo a ɗauki mutum wallahi malam a ce ai dan umra ne sai a kai ka asibiti mai kyau na gwamnati a kwantar da kai a yi maka gwaje-gwaje a yi maka wane ne su aiki komai da komai kyauta sai a ce ai dan umra ne wallahi malam ba wannan bafulata ne wata ramin da aikin haji ya ce kai ni ba a shan fa zan mutu wallahi malam a gabana kuma sai da ya mutu a can din ƙwarai kuwa a shan zan mutu Allah ya kaddara kuma can ne ya mutu wani alhaji yake cewa kai rabu da shi mara mutunci dare ya yake yi kaza ce za ka gama za mu koma da kai wallahi Allah da iko sai gashi wata rana an dauko shi kawai aka ce mutum nan fa ya mutu kakkaga hidimar da aka yi masa aka kai shi harami aka yi masa sallah su dai sai ma sallah to suna hidima wa addini suna hidima wa haramain din nan ga daukan dalibai su je su yi karatu ga jami'o'i da ake karantar da mutane kyauta da sauransu ga taimakawa kasashe yanzu mafi rinjayen masallatan da suke America, Ingila, London, Spain ina ne duk yawanci hukumar Saudiya da masu kudin Saudiya suka gina su galiban manya-manyan masallatan kaga su America, Ingila da wasu sauransu wallahi a Saudiya suka gina su masu kudin su in banda yanzu da abubuwa suka lalace aka hana money laundering ake cewa ko me sauransu aka hana wai saboda tura sun gane suna amfani da dukiya suna yada da'awa kuma yanzu a kasashen kudin nan masallatai nawa suka gina har yau ba a daina kawo kudi ana gina masallatai daga Saudiya ba har yau har gobe to kaga ai bai kamata mu yi sakaci mu rinka daukar labari na kanzan kurege muna bata kasar da take number 1 din mu ba in suka gama zagin Saudiya suka tsitsi ne mata albarka to wa za ku yaba Nigeria a wata riwayar Abu Ayyub yace wa matarsa Ummu Ayyub ke baki ganin abin da ake fada an ce Safwan ibn Mu'attala Sulami ga abin da yayi wa mata Annabi sai yace yanzu ke inda ni ne Safwan din nan da Abu Ayyub ne a matsayin Safwan ke yanzu kina tsammanin albarbar Annabi mutuncin Annabi matar Annabi kina tsammanin ni zan yi wannan abin mummuna ga mata Annabi tace kai ina tace kuma ni ma din da ni ne maimakon nana Aisha inji Ummu Ayyub tace walau kuntu ana badlu Aisha ma kuntu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ni ne a matsayin Aisha wallahi ni ma bazan taba yadda in hayinci Annabi ba anan abin da suke nufi mace taje tayi zina da wani tana da mijinta na aure cin amanar miji ne kulla alaka da mazaje kina da mijinki kina chatting da wasu maza kina alaka da wasu maza kina kebanta da wasu maza cin amanar aure ne wannan a gabar zancen wato Ummu Ayyub tace da ni ne a matsayin nima na Aisha ai ni ma bazan taba yadda an hayinci miji na ba sai tace to fa Aisha tu khairu minni lalle ko Aisha ta fi ni alkhairi to ko tunda Aisha ta fi ni alkhairi ita ma ba za ta taba yadda ce wannan ba Safwan khairun minka ita ma ta rama tace to kai ma fa Safwan din na yafi ka alkhairi ta watsa masa to jama'a wannan shine abin da ya kamata mu'mine mu rinka yi yanzu zaka ga wani mutumin da yafi ka matsayi a wajen Allah kai ka sani zato ne ake yi kana ganin cewa mai tsoron Allah ne kana ganin cewa na kusa da Allah ne sai a zo a ce maka ai yayi kaza yayi kaza to abinda zaka fara tunawa kai yanzu kai a yanda kake kai zaka iya wannan abun zaka ga yawa kanka ai ko ni bazan yadda nayi wannan ba to tunda kai ma ba zaka yadda kai wannan ba to ka kyautata wa dan uwanka da tuto ba lalle ne shi ma yayi wannan ba tunda ya ma fika wallahi inda mun dauki irin waɗannan dabi'un zamu zauna lafiya da mutane dabi'ar kyautata zato dabi'ar mutunta juna dabi'ar fadan alkhairi ga juna amma yanzu ina da kun samu sabani da mutum wallahi diga zai dauka yana saranka kwarai kuwa dan sabani kuna sabawa in ya rinka zuwa yana sassakar ka duk inda yaje sai ya zage ka watakila yaron ka ne a kasuwa sama da shekara 20 watakila almajirin ka ne ka karantar da shi shekaru bila adadin watakila yaron ka ne a siyasa watakila kaza dinka ne watakila kaza dinka ne irin wannan rayuwa ta butulci mutumin da yazo yayi maka abin kirki kazo ka yake shi kana fada da shi kana zagin sa kana bata shi ba sifar mutanen kirki bane ko arni wallahi malam arni dai a da tarihin da ake ga mana wallahi sun san mutunci wata rana suka zo za su yanki wato yanki tikitin rashin mutunci ga musulunci da musulmai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa suka tarar da sayyidina Abubakar a ciki kawai sai suka ce ka aiko mun tuna Abubakar ya taimaka mana lokacin da ake rayuwar jahiliya kafin zuwan musuluncin nan ya taimake mu ba za mu iya yin wannan abun Abubakar yana ciki suka yi kwana amma yanzu me yake faruwa ka ja mutun jikinka ka taimake shi ka tallafe shi ka agaje shi kai masa kai masa kai masa da zarar dama ta samu kuma sai ga ya dauki diga yana ya karka wallahi nake ga muku wani mutum yake bani labari yace babban ma'aikaci ne a ɗaya daga cikin manyan ma'aikatun nan yace malam an dame ni shi me faru ana ta turo min text na tsoratarwa za a kashe ni za a yi min kaza za a yi min kaza za a yi min kaza nace ka dauki text ɗinka kai wa masu leke leke su leka mu a gano maka waye ne mun threatening fa na rayuwar sa malam an firgitar da shi har ya kai ga yana jin tsoron fita office ko babban mutum ne yana samun promotion nace yanzu haka abokanan aiki ne yanzu haka sa'anni ne yanzu haka yan uwa ne ba a so ka ci gaba wallahi mallan da yaje kai wayan aka je aka bincika ka san da aka kamo lambar waye wallahi mallan lambar yaran sa ne masinjan sa ne da yake kulawa da karban jakar sa in yazo shiga office mai kade masa teburi mai bude masa mota shine yake kuntuma masa zagi da rashin mutunci da tsinuwa sai mun yi maganin ka sai mun kawar da kai a ofishin nan ka daina zuwa kana kaza ka zo ka danne wa mutane al'amura ka mamaye abubuwa ka hana mutane ci gaba sai kai kaza wallahi da yaje bincika ya duma mallam wannan mutumin da yake masa wannan in ya tsaya a mota shine mutum na farko da yake zaki bude masa kofa mallam mutane akwai munafikai ka kasa gane waye naka wani zai shiga jikinka shiga jikinka shiga jikinka amma wallahi zaka dauka naka ne amma wallahi idan aka baka labarin me yake maka ai ji zaka yi kamar tsawa ta fado akan su ta halakar da shi wannan ita ce musibar da muke fama da ita a yau wai makashinka na gindinka ka kasa gane waye naka me Allah ya ce a ƙarshe na'am
sura
ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim wa lawla is-sami'tumuhu qultum ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
نعم
سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
إن أنا سوف يعني لو كشي da ba zai ne bane ina ganin kamar dai lokaci ya ko eh kasar din mu ya cika abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tun ta mu harshe muna neman afuwar ubangiji tabaaraka ta'ala Allah ya gyara halin mu Allah ya gyara mana dabi'un mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.